da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Wan sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin mu 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Haka kuma sun kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Yau Litinin 23 ga watan Yulin shekara ta 2018 zamu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba, inda a yau zamu yi magana ne akan nauyin da ke tattare da tara iyali.
To me mutane suke gani akan wannan batu? Mun samu sakon Abubakar Madi wa Mudi Tsafe yace salamu yau da gobe. Tsarin iyali abu ne mai kyau da zai taimaka wajen samar da ingantacciyar zuriya duba da irin halin matsi da kasashen mu suke ciki. To baga wannan muna kuma tafa da cikakkun amsoshin tambayar da muka muku din kuka amsa mana a shafin mu na Abuta, sai kuma tattaunawa da malamin addinin Musulunci domin mu fahimci shin ina wannan al'amari ya dosa ne na maganar tara iyali a cikin al'umma.
To yanzu mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na Abuta cewa wane nauyi ne ke tattare da tara iyali da kuma haƙin da ke rataya a wuyan magidanci don samar da al'umma na gari?
To sakon nan ya fito daga Yunusa Ibrahim yace a fahimta ta idan har Allah ya wadata babu laifi ka tara iyali masu yawa, amma idan kai talaka ne yin hakan kuskure ne domin daukar nauyin su ta fuskar kula da su zai yi wahala.
To sai sako na gaba inda ya fito daga Buhari ya guru inda yake cewa hakika wannan zamani yana da kyau mu kayyade iyali domin basu kula yadda ya kamata, ku tashi lafiya yau da gobe.
To sai Umar Adamu Katagum yace idan har kana da wadata babu laifi ka kara mata masu yawa ko iyali don samun zuri'a mai yawa, amma idan har baka da wadata yin haka kuskure ne domin zai yi wuya ka iya daukar nauyin su ta fuskar yi musu tarbiya da ilimi da dai sauransu.
To sai sakon Rulwani Ibrahim London Uba Adamawa inda yake cewa salam yau da gobe. Ni kan bana goyen bayan jibge yara barkatai kuma babu halin kulawa domin kowane yaro yana da haƙin sa akan iyayensa.
Wanda wajibi ne ba haka yake. To sai ka dora digaga dan fulanin warji yace salam, hakika ya kamata duk wani magidanci ya tanadi wani abu kafin ya aure.
To sai Musa Hadarin Asuba da Magaran inda yake cewa hakika da farko dai ya kamata a samu mata ta gari, sannan a shirya rayuwar domin a ba wa yara ingantacciyar tarbiyya tare da kulawa da lafiyarsu, sannan uwa uba kuma a ba su ingantacciyar ilimi. Matukar akai hakan to insha Allahu za mu samu al'umma ta gari.
Jafar Muhammad M Jada yace salam yau da gobe, fata na gari Bahaushe yace lamiri. Shakka babu haƙin magidanci ne ya ba wa matarsa kulawa da ciyar da ita, idan da yara wajibi ne a tarbiyantar da su, a koya musu halayya ta gari ko na gari, sannan a yi musu sutura.
To sai Ali Gumel inda yake cewa Allah ya bamu ikon sauke nauyin da ya dora mana.
Sai kuma Yakubu Mai Bauchi Rishi yace salam yau da gobe, yawan aurace-aurace da mutanen arewacin Najeriya suke yi shi yake sa nauyin iyalai yake hawa kan mutum. Ana dogaro da hadisin nan mai cewa wai ku hayayyafa a ranar alkiyama mu yi alfahari da ku, Allah ya kyauta ku tashi lafiya. Wannan shine ta sa zamu tattauna da malamin.
Haka ne kan wanda ya tabo daidai maudu'in mu na yau kenan. To sai Yahya da No Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika yau kun tabo mana inda yake mana kaikayi domin akwai dimbin magidantan da ba su daukan nauyin iyalin su.
haka yake. To sai Musa Maina Kandilla Bukar yace tare suka hada wannan sako da Malam Bako Umara Kandilla, suka ce assalamu alaikum VOA yau da gobe, tabbas akwai nauyi amma muna addu'ar Allah ya sassauta mana.
To amin amin. Sai Abban Ramlan Katai, Allah sa na fada wannan sunan daidai, inda yake cewa a gaskiya nauyin da ke kan iyaye shine ciyar da iyali da ilmantar da su da ba su kulawa akan zamantakewa a cikin al'umma dan ganin ba sa mu'amala da gurbatattun mutane.
Sai kuma Adamu Sabiu Wangara yace salamu yau da gobe, hakika harkar iyali abu ne da ya hada da tarbiyya da ma sauke kowane irin nauyi dake kan magidanci.
To sai Aminu Fatakai Ringim inda yake cewa adalci shine mataki na farko, hakika zai sa mu samu abubuwa daban-daban wajen yin adalci.
To sai kuma Muhammad Bako Jatkori da Magaran yace to yana da kyau dai mu kula da lafiyar iyalanmu da kuma samar musu abinci wadatacce mai gina jiki. Ni ina ganin tare iyali ba matsala bane muddin muna kula da su.
To sai Umar Abdullahi Gambaki, Allah sana fada wannan sunan daidai, inda yake cewa salamu yau da gobe, hakika akwai nauyi mai yawa akan mazaje da su tara yara da iyalai mai yawa, kuma babban nauyin da ya rataya a wuyan su shine bayan ciyarwa da shayarwa da tufatarwa sai kuma ba su tarbiya ta gari. Nagode ku huta lafiya.
To mu wa mun gode. Sai Abdullahi Laki Funtuwa yace yau da gobe tabbas akwai nauyi mai yawa akan namijin da ya tara mata, saboda ya zama wajibi a tara yara. Sai dai idan da wadata babu matsala, idan ko babu wadata to akwai matsala.
To sai Adamu Sabiu Wangara, kamar mun fado wannan sakon ku.
Ina ga mun sai ki karanta mana
tunan Adamu. To bari na karshe shine na Muhammad Musa Damban, inda yake cewa muna kira da iyaye magidanta da su ji tsoron Allah, su dinga daukan nauyin da Allah ya daura musu.
Haka yake. To mun gode, ya ci gaba da aiko mana da sakonni, a kuma biyo mu a cikin shirin. To yanzu ga kafin mu je ga Malam Usman Ibrahim Musa, limamin masallacin Sultan Road dake Kaduna a Najeriya, bari mu fara da masu fashin baki ko mafashin baki, wato Dr. Ahmad Ahmad Abubakar. Dakta, barka da warhaka. Yawa, kana jin mu sosai? Ah, to ina ga kila sai to amma kin ga maganar da suka yi cikin masu sakonnin nan, yawanci in kika kula maganar da suke shine abin da suka raja'a shine idan kana da wadata ba laifi bane, idan baka da wadata akwai matsala.
Akwai matsala.
To wannan ce tasa zamu ji ta bangaren shi yanzu kaman mai fashin baki din nan. Shin yaya abin yake a zamanance ko kuma a yanayin zamantakewar yau da kullum? Kafin nan Ahmad Dakta ya gama farfasa mana bakin nan na cewa yaya zamantakewa, yaya tarbiya, yaya ba ta bangaren addini ba kenan, ta bangaren
al'adance da yau
da kullum. To daga baya mun gama da Ahmad, zamu koma ga malami shi kuma mu ja addinance. To assalamu alaikum Ahmad.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Yawa,
barka da shigowa wannan fagen.
Gani ga daula. Wallahi lafiya. Alhamdulillah. To ka ji magana da muka tabo, magana ta nauyin da ke biyo bayan tara iyali da tara matan da ƴaƴan da kowa, wani nauyi ne a zamanance ko kuma a idan rayuwar yau da kullum ta al'umma yake biyo baya? Me za ka ce mana kafin mu je ga malamin addini?
ya kaja
Mala Ahmad bari mu dan Mala Ahmad bari mu dan kana jina Mala Ahmad kana jina bari line ka yana wani iri kaman bai da kyau bari mu sake lalubar ka bari mu dan je mu dan shakata ka dan sai mu lalubo ka mu ga ko zai fi clear yau
kana nazo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya ne gaskiya ko kokariya na ce ka je kan ka za ka tambaya wallahi za mu shawuya so ko da mu daina shawuya ne kun muke akan gaba al'umma zan so mu je mu bibiya ga shawara ga demu yan uwana ga yadda za mu yi ku zo mu hada kanmu kan ka saka addu'a za mu yi mu kai mu sake shugabanmu ni na ce sake bayayi kar mu sake shugabanmu Allah kar mu sake shugabanmu ne kira na mu barbada dan Allah kar mu sake a wazakan juna ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake ku ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan uwa na kasar mu sami yoke shi kada da mu
to gaskiya mutane ku ba da kunnuwa gashi muna ta magana ko yau to Mala Ahmad bari yi magana yanzu mu ji ko yafi na da fita daidai
Assalamu alaikum
yau yauwa to wai ta Bahaushe dama sarki a jaki to muna jin ka ci gaba da bayani kafin lokaci ya
fara nace a shi gari din lokacin da aka ce gari gidaje ne suke yin gari gidaje ne na mutum da shi da matarsa da ƴaƴansa irin wannan daya biyu uku ko guda ne ne suke sa a tsare gari shi kuma gari yana dogara ne da abubuwan da suke samarwa kanku ko kuma za su kewa kanku daga wani garin ku ciyar da kanku so idan ya zamana kowane gida suna da bukata ta abinci bukata ta abin sha bukata ta lafiya bukata ta sutura da bukata ta kudin gaba sai zamana kai abin da kake nema a harkar kasuwancinka ko a harkar aiki kullum akwai abin da ake cewa income yana shigo maka kudin da yake shigo maka a kullum ko kuma kudin da yake shigo maka a gashin wata albashinka kenan sai idan bukatar da kake a gidanka ta fi karfin kuɗin da take samu a rana ko ta fi karfin kuɗin da take samu a wata to akwai clash akwai matsala
akwai karo an samu karo
idan ka tashi da kai da ƴaƴanka da matanka shi zamana abin da kake samu na kasuwanci da ko na albashinka ya fi karfin buƙatarka za ka samu kana cin abinci na gaje kana zuwa makaranta na tsaye ƴaƴanka suna zuwa makaranta mai kyau shi wata lura ta zo ta sai ka asibiti an lura da shi ba tare da matsala ba kaga wannan mutumin da ya tsara kuwa kansa rayuwa kenan yake yin komai da planning yana tsara abu yana yin planning abinsa amma matukar kace ba za ka yi planning ba za ka yi rayuwa ne ta kaka
shi kanshi addinin ai tsari ne
kullun kana cikin neman bashi kullun kana cikin rigima da kai da mutane saboda mutane suna yin abin da ake cewa san kai ba ka da gashin wanke kai ka zo ka
wanke
ka san abin da albashinka bai wuce 30,000 ba ka tara mata biyu mata uku mata
goma
ƴaƴanka sama da 5 goma 20 sai ma ka san ka ɗauko kanka aiki
da laba gabo
za ka ga albashin wata ba ishe ke sai abincin wannan wata
ba za ka biya kuɗin makaranta
ba za ka biya ba
bare su tira
kullum ana samun nauyi da ba shi yana taruwa kanka. Ni jima daga an zuwa yin sallama a gidanka sai a ce ba ka
nan. Ka buya.
Ba ka san sai da nan bare sai ka je ka.
Eh to amma a bisa yanda kuke tsokacin al'amuran yau da kullun. Wannan al'ada yawanci gaskiya ko mun ki ko mun so zamu ce tayi katutuwa a arewacin Najeriya. Me yace babban matsalar mu ne? Mun san cewa addinin Musulunci akwai tsari, addinin Kiristanci akwai tsari, kowanne addinan nan akwai tsari.
Ɓangaren addini bane babban matsalar ya shafi economy ne na
tattalin arziki.
Yadda muke tafiyar da rayuwa ne ya canza.
Yawwa.
Da kowa yana ƙauye, yana yin noma.
Yawwa.
Ƙarfin noman ka shine ƙarfin iyalinka. Ka san abin da ka noma. So da haka idan kai noma ka samu abinci mai kyau sai ka je ka ƙaro aure, kai ki hayayyafa. Yaranta in sun girma su zo gona su dinga taya ka. Don haka wannan al'adar sai muka haɗa biyu. Muna da yawan aurenmu, muna da haihuwar 'ya'yanmu, amma muna noma da za mu ciyar da kanmu. Sai sai zamani ya zo, duk mutanen da suke ƙauye ke suke dawowa birni. In ka dawo birni ba noma za ka yi ba. Sana'o'i ne ƙanana-ƙanana. Ko kuma aikin gwamnati ne wanda albashin ka ɗan titi ne bai tashi kara karya ba. Kuma sai ka ce eh lallai sai ka yi irin waccan rayuwar auren nan da yawa.
Da yawa.
Ka haido ka hayayyafa. Duk wani yankin addini su tsala mutane ana alaƙanta addini ne kawai don aiwa abin ado ko kuma don a samu izini ko a samu
excuse. Amma
babban abinmu namu mutanenmu shi ne wacce al'adar da muka saba da ita da sai ka yi noma kana da arzikin.
Sai ka ajiye abinci har shekara.
Sosai. Yadda za ka zo baka da arzikin komai a ɗauma ta.
Kowa gaba ka iya noman komai. Hegin da mushiya za ka zauna.
Ba za a baka mata ba, ba wanda zai baka yadda.
Amma ne da ringa wani alan kosa.
Muna rayuwar ƙaryar banza, ƙaryar wofi. Mutum yana leburanci, yana masin jama'a ofis sai ya zo da ya ce shi babban ma'aikaci. Ko mutum yana kantin kwari ko kasuwar kuri.
Yana da kwan kaya.
Kasuwa na arewa. Sai sha shadda.
Ya ce mune manyan 'yan kwari, 'yan kantin kwari.
Aro kaya.
Ko kuma ya hau irin ɗan mashin nan da ake ce masa.
Wayyo kuɗina. Wayyo kuɗina.
So mutanen yanzu ƙarya ce take jawo. Ba ka da source of income.
Hanyar samun kuɗin shiga.
Ba hanyar da kuɗin za su dinga shigowa. Ko kuma kana da ita. Amma sai kanka ta san albashin ko kuma kuɗinka ko jarinka. Baya ba ka kudin da za ka rike mata da yawa.
Sai
kuma ka ga ana sa
wa kai to Ahmed kafin mu sallama da kai bari mu je bangaren
kudin da kake da shi ƴaƴanka ma bai isa su je makarantu ɗan ƙananan makarantu da suke Ingoku ba amma sai ka je ka ce sai ka ƙaro auren kuma sai ka taya jaba a ƙarshe ka zo ka tara iyalin da za su zo
ba kamar iya kai su makaranta
ka wadatar da su abinci ba bare makaranta mai kyau.
To yanzu kafin mu sallama da kai yawwa rufe mana dama na ƙarshe nake son in ji idan muka tara ƴaƴan suka fi ƙarfin mu muka kasa tarbiyyar su muka kasa kai su makaranta menene yake samun al'umma sakamakon wannan abin da aka haifar a takaice cikin minti biyu.
Wato kowane mutum da aula a kan kansa idan ka bar ƴaƴanka baka tarbiyyantar da su ba. To ba ka kula da su ba ba ka sa su makarantar da ta dace ba tabbas su suka zama 'yan iska za su addabi gidanka za su addabi makotanka za su addabi layinku za su addabi unguwarku za su addabi garinku a ƙarshe za su zo su addabi al'umma gaba ɗaya saboda duk lokacin da ka bar yaro bai da wani abu yi an ce an idle man is a devil workshop. Duk lokacin da ka bar yaro ba ka sa shi makaranta ka ba shi ilimi ne amfani ba zai amfani da wannan ƙwaƙwalwar tasa yana yin wasu tunane-tunane na banza tunane-tunane
da kama tasha
kuma musamman yanzu da ake yin shaye-shaye da gaba ɗaya tarbiyyar mutane ta lallace tarbiyyar gida ɗaya ta lallace ita za ta haɗa tarbiyyar unguwa da
haka
aka samu unguwa ta lallace tarbiyyar ta shine za ta ga gari ya lallace idan aka samu gari suna da matsalar tarbiyya ƙasa ta lallace
ƙasa ta
baki ƙasa ta lallace al'umma ta lallace
an samu matsala. To mun gode sosai Ahmed Abubakar
Dakta
a gaida gida da iyali.
Na'am.
Madalla. Yawwa madalla Allah ya saka da alheri. To kai tsaye muna tare kuma da tunda mun tabo bangaren abin da ya shafi masu fashin bakin al'amuran yau da kullun muka ce to ya kamata mu tabo wancan malami ko
malamin addini ba Malam Usman Ibrahim limamin masallacin Sultan Road dake Kaduna Najeriya. To bari mu ji ta bakin shi ta bangaren addinin Musulunci.
Haka. To barka da warhaka Malam Usman.
Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Yawwa barka ka dai. Muna nan muna ta fafatawa.
Ina jin kwariya, su Maryam.
Lafiya, lauga, yau ni da Daula muke gabatarwa.
Oh, sai da
a daula lafiya la wallahi kana jin mu sosai
ina jin ku kware ina kai zuwa amma ya kuke
yau lafiya la wallahi yawa malam malam kaji dai magana da muka tabo maganar nauyin da ke biyo bayan tara mata da ƴaƴa wanda kuma yana ɗaya daga cikin takamar mutane da yawa a arewacin Najeriya musamman na cewa mu tara iyali alfahari da mu ranar lahira manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mu tara iyali mun manta da duk wani abu da ya biyo bayan wannan me zaka ce a musulunci
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya ƴan uwa
muslimai. Wa alaikum assalam.
Allah ke hada mu a wannan makaranta ta Voice of America, don makaranta ce
ta gode.
Ana ilimantar da mutane kwarai a wannan makaranta. Abin da zan yi bayani a takaice shine malamu mutane na daukan wannan maganar suna amfani da ita suna jingina ta da addini. Ma'ana na farko babban magana shine a ce mutum idan ya tara iyali ya tara iyali annabi zai alfahari da shi ranar gobe kiyama. To annabi sallallahu alaihi wa sallam shin zai alfahari da mu ranar kiyama mun zama yuyuyu ba mu da tarbiya ba mu da da'a yanzu zai alfahari da mu ranar gobe kiyama ba zai alfahari da mu ba. To abin da ke faruwa haka da mun samu lokaci dole sai ma shi kansa ubangijin da ya halice mu shi ya tsara mana rayuwa shi mana family planning ina fata kun gane shi mana family planning
tsarin ainihin iyalin yanda zamu
yawa yake fankihu ma baba da kullu min nisa'i masana wa sulata wa ruba'a fa auri abin da ya muku dadi ne daga mata ya fara da biyu uku sai ya zo hudu kaga daga baya sai kuma daya ashe kenan kowa ana lura da yadda zai iya tafiyar da al'amuran rayuwarsa ta gidansa ne ba zai yi ba yau kana da baka ga gwargwadon abin da Allah ya hore maka na rayuwa kai muqaddara kai ma sun gani ko kai kilina ne yau da rancen ka yana da mata daya kai ko kuma biyu kai ka ce za ka yi mata hudu to ɗan uwa a wannan zamanin don kar mu dauki musulunci wai addini ne ba kauye ba na zamani bane addinin mu na tafiya da zamani ne don haka sai ka duba abin da ubangiji yake baka a rayuwarka kuma sai ka aure abin da yake daidai da rayuwarka musamman rayuwarka ka zauna da mata biyu ne ka auna ka ga za ka iya masha Allah sai ka aure mata biyu a dan da aka samu mata ƴaƴa goma alhamdulillah a'a baka san karfin kai mata biyu ba ɗaya ce to ka tsaya a ɗayan nan ka tsaya nan gwargwadon nan domin kar ka haifi ƴaƴan da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce mata kur wannan abin da kuka yi bi dace ba to kaga
wannan ba ai ba kenan
sai tsara mana family planning ba wai turawa bane ko likitoci bane ina fata an gane
kwarai kuwa
yanzu ba abin da zai baka dane ka musamman mu kafar mu ta Najeriya yadda muke a ciki yau sai kaga mutum yana da mace daya a Badarawa sai tana unguwar sarki sai tana unguwar Kanawa
sai
tana can
kuma da gidan haya
wace a kwana biyu wani mayan bai ga ƴaƴan ba a kwana uku bai gansu ba ina magana tarbiyya ana
malamu
babu
akwai tarbiyya ana yin na zai gansu ya ji musu tarbiyya cikin makarantar da zai abin nan ɗauki ya gagara sannan kai su sana'a ma yanzu duk inda za ka yaro sana'a sai ce ka ajiye wani abu to baka da abin da za ka yi nan amma kana alfahari a cikin abokai ni mata na hudu ƴaƴana 20 da kaza amma ta tasa tarbiyyar su ta sasa kulawa da su sun zama annoba a unguwa sannan kowa yana jin damuwar haushi ta haifi waɗannan ƴaƴa baka kula da su ba suna tunanin gobe kiyama yaya za ka yi ka kare kanka gurin ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallama yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyya dukkanin ku makiyaya ne Allah kuma zai tambaye ku akan abin da ya ba ku kiyo tsakanin ku da ƴaƴan ku da Allah ya ba ku to ashe idan muka duba nan sai mu tsaya gurgudun inda Allah ya tsaya da mu ma'ana kowa ya ɗauki level din ko inda Allah ya tsaya da shi domin kar mu je gobe kiyama annabi ya ga al'umma da yawa zamanan da yawa
amma yi
waɗannan al'umma ta ka sun canza ya rasulullah
domin an yi ba ya
zama irin yadda kai ga tuba
subhanallah
ina fata ana
kware kuwa
an
yi ba ai baka akai haka
yawwa kaga an yi ba ai ba kenan to wannan shine muke so ɗan uwa musulmi su gane ba mun hana cewa ba inda musulunci yake kan a haihu amma ya yarda ka lura sai ai musulunci ma ya zo mana da azumi ai azumi shine cewa ma ya nuna maka mata daidaita iya iyalanka duk iyalin ka ta samu hutu ko ba haka bane a samu dan interval dan yayinka da waɗannan yayin abinda musulunci ya nuna kenan kuma wannan da aka haifa ya samu ne karfi sannan wani ya biyo baya
wato kaman bada wannan tazarar da yake nan
yawa to kaga ni musulunci da zo mana da wannan fa ba wai turawa bane ko likitocin zamani bane a'a mu ne addinin namu saboda addinin namu ba ba kauye bane addinin namu tafiya yake da zamani ina fata ana fahimta
eh ga Daula na ma zace tambaya
na'am
Daula tana tambaya
mallam nace wani bayani zaka iya ma masu sauraron mu na akan yanda suke cewa wai akwai hadisin da Annabi ya ce idan talauci ya dame ka kana da mata ɗaya ka ƙara aure in ya ci gaba da talauci
har sai
ka cike hudu
a wannan hadisin ba haushe ne kawai da yana son ya rika ƙara aure
ne ba hujja a musulunci kenan
ba wani hadisi da yake da wannan sun ma hadisin rashin fahimta ne hadisin yau Allah ne yake wa fil qibi aidikum ila tahaluka kar ku je fa kanku zuwa ga halaka ya za a yi abincin da kake fama da shi baka biya kuɗin haya ba baka biya kuɗin makaranta ba abinci kana samu da kyar kuma ka je ka ƙara ɗauko wata matar kila ma ba zan rati da ƴaƴa biyar ya za ka ka tafiyar da rayuwarsu
aiki ya zo
ita wannan ba daidai bane ba musulunci bane kuma wannan ko kace wa ake da musulunci a kawo shi dan a faranta ma kuke faranta ma
kanka
yake
so to Malam Usman yawanci yanzu misali a bari mu baka cikin minti biyu mu ji wani sako kake da shi ga mutane musamman mutane ƴan arewacin Najeriya wanda wannan matsala anan teka tutu mun toshe kunnan mu in muka je ko a irin shafukan abota na sada zumunci irin su social media dinnan zaka ga in akai magana akan haka sai zage-zagen zaka kila a sakonnin mu ma sai da wani yayi zagi da turanci yayi mana dogayen bayani cewa ai duk mu muke jawo kanmu wane ne me zaka ce wa mutane a Najeriya
kito gaskiya a takaice malam Usman da sauran al'umma da suke fahimtar mu to Allah hankulan mu su dawo jikin mu mu san me muke ciki mu san kuma wani hali muke ciki sannan mu duba ne addinin mu ya tsara mana domin addinin mu addini ne tsaftatacce addini ne wanda bai tura mutane zuwa ga halaka wajibi ne in an bi
yanzu yanda nan a kashe can ana tallaka mutane
a kai su kawai suna halaka mutane su kansu ba san me yasa ma su halaka mutanen ba kawai san wani abu da za a dan ba su kaga wannan ba karamin illa ba ce gaskiya
to mun gode sosai
arewacin kasar mu to gane wannan dabi'ar insa ba ma za mu ci Hausa ba ne zuwa kuma kaddo dukkan dauki irin wannan dabi'ar
to Allah ya saka da alkhairi Malam Usman
jazakallahu khair
mun gode sosai Malam Allah ya saka da alkhairi mun gode da lokacinka sosai sosai Malam Usman yayi bayani sosai daga Shehar Ahmad Abubakar Dakta a zamanancen da kuma addinin duka an kawo da fatan wanda aka yi abin da su sun ji kuma da fatan Allah ya samu amfana daga cikin wannan tattaunawa
amin
yau to yanzu kan a madadin
Daula Salim
sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Daniel Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
yau da gode muryar Amurka na kiran kuma ta san yau da gode Wasanni na motsa jike dinkin su fita share ba.